sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Baba Yakub makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na dare na yau Laraba 24 ga watan Fabrairu shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Borno ya tabbatar da kashe wasu mutum 10 da kuma jikata wasu kimanin 60 a wani harbin rokoki da ake zaton Boko Haram ce ta cin losu. Hadaddiyar kungiyar masu fataucin kayan abinci da dabbobi ta Najeriya za ta fara yajin aikin sai ba ta gani a fadin kasar domin neman gwamnati ta biya bukatunta na tsaro rayuka da dukiyoyin mambobinta a fadin kasar. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma Hassan Umar Tambuwal na tafi da rahoto na musamman akan wannan batun yajin aikin kungiyar masu fataucin kayan abinci da dabbobin. To amma kafin nan ga Baballe da labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mummunan tashin hankalin da masu sada kayar baya suke yi a yankin Cabo Delgado na arewacin Mozambique ya damu hukumomi da mazauna kasar da kungiyoyin agaji da kuma masu saka ido, kuma bisa ga dukkan alamu lamarin na ci gaba ba tare da daukar matakin shawo kan lamarin ba. Ta kowace fuska yankin arewacin Mozambique yana cikin mummunan yanayi tare kayar bayan da ta fara a cikin 2017. Lardin Cabo Delgado ya haifar da rauni a cibiyoyi, sannan kuma ya fansama zuwa lardin Niassa da Nampula da ke makwabtaka. A yau Majalisar Dinkin Duniya ta yi kiyasin cewa mutane miliyan 1.3 suna matukar bukatar taimakon agajin gaggawa a yankin. Kusan mutane 950,000 suna fama da yunwa sosai. A shekarar 2020, kusan mutane 580,000 aka tilasta barin mahallansu saboda tashin hankalin da suka gani na kisan da masu tada kayar baya suka yi wa wasu manyan jami'an tsaron kasar. Tashin hankalin ya kasar rayuwar mutane da lalata kasuwanni da kuma haifar da tashin farashin kayan masarufi. Cutar kwalara na ci gaba da karuwa, kuma tashin hankalin ya lalata kashi 36 na asibitocin yankin. Ghana ta karbi kashin farko na allurar rigakafin COVID-19 da aka aika mata karkashin tsarin rabon maganin a duniya na hukumar lafiya na duniya WHO. A yau Laraba, jirgin dauke da allurar ta AstraZeneca 600 ya isa a karbabban birnin kasar, cewar wata sanarwa ta haɗin gwiwa daga hukumar WHO da kuma asusun UNICEF. Kamfanin Serum da ke India, ɗaya daga cikin manyan kamfanonin haɗa allurar rigakafin a duniya, shi ne ya samar da allurar rigakafin. An siya allurar rigakafin da aka aika zuwa Ghana ne ta hanyar COVAX, wani tsari da hukumar WHO tare da haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyi da suka haɗa da Gavi da kuma wata kungiyar da attajiran nan na duniya da matarsa wato Bill and Melinda Gates suka kafa don yi wa ƙananan yara allurar rigakafi kasashe matalauta a duniya. Shirin na COVAX ya sayi allurar rigakafin ne tare da taimakon kasashe masu arziki, kuma za a rarraba allurar daidai a tsakanin kasashe. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi alkawarin dalar Amurka biliyan 4 ga shirin na COVAX a makon da ya wuce. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wani labarin kuma, Gini ta kaddamar da allurar rigakafin Ebola don kawo ƙarshen barkewar cutar da aka samu a wannan watan a ƙasar da ke yammacin Afirka. Ma'aikatan lafiya sun fara yi wa mutane allurar rigakafin a ranar Talata a kusa da ƙauyen Gusiki, inda aka samu barkewar cutar kusan makonni 2 da suka gabata. Ya zuwa yanzu dai, akalla mutane 5 sun mutu. Hukumomi sun ce sabbin waɗanda suka kamu da cutar yanzu su ne na farko da aka samu a yammacin Afirka tun bayan babban ɓarkewar cutar tsakanin 2013 zuwa 2016 da ta kashe sama da mutane 10,011 a ƙasashen Gini da Liberia da kuma Saliyo. Ministan lafiya na Gini Remy Lama, wanda ya samu rakiya daga wakilin hukumar lafiya ta duniya WHO a wurin allurar rigakafin, ya ce hukumar ta WHO za ta samar da ƙarin allurar 8,000. Lama ya ce yanzu da aka fara allurar rigakafin, Gini za ta iya magance sake barkewar Ebola nan da makonni 6. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka za ta nemi sake komawa kwamitin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya a lokacin da aka gudanar da zaɓukan kwamitin a bana. Blinken ya faɗa haka ne a bayanin da ya yi wa kwamitin ta bidiyo yau Laraba, inda ya ce Amurka tana neman goyon bayan dukkan ƙasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙoƙarinta na komawa kujera a kwamitin. Kujerun mambobi 47 na kwamitin suna da wa'adi na shekaru 3 ne, amma Blinken ya ce Amurka za ta nemi kujera daya 2022 zuwa 2024. Amurka ta fice daga hukumar ne a karkashin gwamnatin shugaba Donald Trump tare da ikirarin cewa kwamitin baya yi wa Isra'ila adalci da kuma sanya ta a cikin mambobinta na kasashe da dama da ba su da tarihin kare haƙƙin dan Adam. Blinken ya ce yayin da Amurka ta sake shiga, muna roƙon kwamitin kare haƙƙin dan Adam ya duba yadda yake gudanar da aikinsa, wannan ya hada da yadda yake yawan sa ido kan Isra'ila.
Gaida Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnan jihar Borno Farfesa Babagadan Umar Zulum ya ce mutane goma ne suka mutu da wasu kimanin 60 kuma suka samu munanan raunuka sakamakon harba wasu manyan rokoki da ya sake jefa mutanen Maiduguri cikin wani hali. Rokokin da ake zato ɗan ta'addan kungiyar Boko Haram ne suka harbo waɗannan rokokin. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
Gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya tabbatar da mutuwar wasu mutane goma da kuma wasu kimanin 60 da aka ce sun samu munanan raunuka sakamakon harba rokoki da ake zancewa mayakan Boko Haram sun yi a yammacin jiya zuwa garin Maiduguri. Ya sake jefa mutanen Maiduguri cikin wani hali. Gwamnan ya dai tabbatar da akwai hakan ne lokacin da zai ci wasu asibiti da aka kwantar da waɗannan mutane da suka samu waɗannan raunuka da hada da asibitin kwararru na Jami'ar Maiduguri da kuma asibitin kwararru wanda ya ce gwamnatin za su dauki nauyin biyan kuɗin asibitin waɗanda suka samu raunukan da kuma ba su kulawa na musamman. Ya ce yau ranar bakin ciki ne ga gwamnati da al'ummar jihar Borno. Akwai wasu mutane da adadinsu ya kai kimanin 60 da suka samu raunuka, wasu kuma guda 10 da Allah ya wasu cikawa sakamakon tashin waɗannan rokoki da yan kungiyar Boko Haram suka cillo zuwa garin Maiduguri. Kuma wannan abu ne wanda nake jin za mu sake dubawa don mu tsaye da wannan al'amari. Gwamnati ya kuma roƙi al'ummar birnin Maiduguri da su kwantar da hankalinsu, ya ce suna nan akan lamarin kuma za su yi kokari su ga sun magance aukuwar wannan nan gaba. Na kuma tattaki zuwa ɗaya daga cikin wannan angwani da aka ce an samu faɗa wannan roka wanda ya kashe yara da dama, kama abinda wasu daga cikin yaran suka shaida min.
To ni dai ya tawa din yadda na gani a bakin ta ya kwashe da kuma wani ɗaya a wayanta har an kai ta madare. To amma da yake lokaci yayi da bata wayi gari da ran ba. To haka dai abin ya ta faruwa kuma haka Allah ya sa aka gama har bisa biyu.
Eh baba ga na Mustafa ina kasuwa na ka gama.
Da ka zo ya ka ganshi wani cikin wani hali ka ganshi?
Wallahi shi daga baya ma bayan isha mana suka lura da wannan shi.
Da ka ganshi asibitin wani ke cikin wani hali ka ganshi?
Ya karya waje biyu bayan shi ma gutsure fuskar shi ya kone da karne ma mutum ya gane shi haka.
Sunana Ali Hussaini.
Kai ma ka rasa yarka?
Na rasa yata ce.
To ya ka ji da ka ji wannan?
Idan ma ina zuwa daga can ma aka ce mun yata ta rasu cikin tarin ya fashe nan na ta yi wa sadaka na to a ga mu aka shekarun zuwa wajen ce to sai tsaya ban ƙara sawa aka dauke su aka yi asibiti da su dama ban je kanka ba ma tunda an ce mun tara su na ce to shi kenan.
Eh kamar shekarun ta nawa da haihuwa?
Shekarun ta 8 zuwa 9. Eh aka yi shekarun ta
karatu?
Tana karatu jiyan ma ta daga makaranta ilimin mu din ma ba a cire ba ta zo bakin famfo tana ibar ruwa. Eh sai abun ya faru.
An kuma tambayi gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ko ya batun sake kwato martai daga hannun mayakan Boko Haram, sai amsa da cewa ya ce eh gaskiya ne kuma ina farin cikin jin cewa an sake kwato garin Marti, kuma ina da yakinin cewa waɗannan mayaka ba sake kwace garin Martin ba. A cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum, Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla a gaida Haruna Dauda Biyu. A Najeriya a daidai lokacin da masu fataucin kayan abinci da dabbobi daga arewa zuwa kudu ke batun fadawa cikin yajin aiki akan abin da suka kira cin zarafi da kisan gilla da ake yi wa masu sana'ar a kudancin kasar, masana tattalin arziki na ganin kamata ya yi dai su sauya salon kasuwancinsu ta yadda za su kauce wa jefa rayukansu cikin hadari a kudancin kasar. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
rikicin da ya faru tsakanin kabilar Hausawa da Yarbawa a jihar Oyo kwanan baya ba shine karo na farko ba da ake yi wa ƴan arewa masu sana'ar abinci cin zarafi a kudancin Najeriya. Na baya bayan nan ma lokacin zanga-zangar ƴan SAS an hallaka ƴan arewa da dama kuma aka kona dukiyoyin su. Bisa ga irin waɗannan abubuwa na faruwa kuma hukuma ba ta yi wani abu ba na kange sake faruwarsa a gaba yasa haɗaɗɗiyar kungiyar masu fataucin kayan abinci da dabbobi daga arewa zuwa kudancin Najeriya ta fitar da sanarwa soma yajin aiki ga masu fataucin. Dr. Muhammad Tahir shine shugaban kungiyar na ƙasa.
To irin wannan kisan gilla na wulakanci da kuma cewa wani dan arewa ba zai zauna a wani hurumin yanki na ƙasar nan ba. Alhali shi dan ƙasa ne. Tun daga shugaban ƙasa babu wani jami'in tsaro wanda zai ce ba mu rubuta masa takarda ba. Kuma wanda yake mana kala. To wannan irin tozarci da kisan gilla na wulakanci da ake mana shi yasa muka ci to. Tun da ba wanda zai iya cewa komai to ya kamata mu rike kayan mu tsaya kar mu ji a dinga mana wannan irin kisan wulakanci.
Wannan matakin da kungiyar ta dauka tana ganin watakila zai ja hankalin hukumomi su dauki matakin magance irin waɗannan matsalolin a nan gaba.
In da ba san abin da yake faruwa ba ko kuma abin da ake wa mutane kisan gillan sun kauda kai ne suna gani kamar ba a sani ba ko kuma mu din da ake mana kashe al'umman mu din ko kuma ƴan kasuwan mu din mu a matsayin kungiya ba mu damu ba a kaga mun haka da watakila su za su ga kan cewa mun damu da al'umman mu.
To sai dai masana tattalin arziki irin Bashir Muhammad Acira na Jami'ar Usmanu Danforiyo dake Sokoto na ganin da dai sun sauya salon sana'o'in da suke yi watakila da taimakon gwamnatin jihar Arewa za a iya magance matsalar har a ribanta a wani gefe.
Arewa ba da azuka da yawa wanda ba kudancin kasar nan ba. A Afirka da duniya gaba ɗaya suna buƙatar arzikokin da a gare mu arziki na noma da na ƙasa. Mu yi manyan kasuwannin mu a nan duk ɗan kudin da ke son dabba ko yake son kayan noma mu ya shigo ƙasar mu ya saya. Duk ɗan arewa da ke son goro ko yake son abarba da sauran kayayyakin da suke noma a can da katako da sauransu ya tayi sai ya sau. Kaga in kan lura su ba su yin motoci su ɗauko katakayen su kawo mana nan. Ko ba su yin motoci su ɗauko abarbarsu da ayabarsu da sauran kayayyakin da suke can su kawo mana nan. Mu ne dai za mu tashi mu tafi can mu tafi mu yi hotoncin nan mu tau. To me zai hana mu ma mai manyan kasuwanni a nan waɗanda dole su ma su taso su zo su yi hotoncin waɗannan kayayyakin da muke da su. Na ɗaya sun shigo ƙasarmu dole kayan mu su yi daraja. Wato namu bangare cikin inda suka isko mu bamu da wata matsuwa amma ka ɗauki kaya ka ce da su har kudu. To ko ka sai su waje ko kai hasara ne sau daga sun sani don haka baka da abin za ka yi sai da aka yi da kai. To za ka isko cewa dole ɗan kudu ya taso ya shugato arewa ya sai su in kun ba haka ba sai dai a shigo mai su da waje wanda kuma tsarin dokokin ƙasa bai yarda da shigowa da waɗannan mafi yawan waɗannan kayayyakin ba daga waje tunda ana iya yin su da kuma sarrafa su a cikin gida ba.
Watakila amfani da shawarwarin masana kan iya samar da mafita ga matsalolin da ake so a magance sai dai rashin gwada aiki da shawarwarin kan sa ba za a ga alfanun su ba. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad Nasir. Yanzu kuma lokaci ne da Hassan Umar Tambuwal zai gabatar mana da rahoto da musamman akan batun yajin aikin da kungiyar masu fataucin dabbobi da kayayyakin abincin za su fara a cikin daren yau a faɗin Najeriya.
Kungiyar masu kayan abinci, kayan gwari da dabbobi ta Najeriya ta shiga yajin aikin sai ba fita gani a sakamakon kashe ƴan kungiyar ko ne musu motoci da sauran dukiyoyi, inji shugaban kungiyar na jihar Oyo.
Alhaji Yusuf Abubakar, Chairman Amalgamati na Wayses.
Watan kungiyar kayan abinci da dabbobi ta Najeriya, reshen jihar Oyo.
Ni ne Chairman da shi Alhaji Yusuf Abubakar.
Me yasa kuka shiga wannan yajin aiki?
To yajin aiki kuna tan kai bongo ta zama muna dole. Idan wani abu kadan ya tashi dan arewa ya riga ya jama kamar kaji ko kamar kuda a bititi a dinga jaro su a cikin moto a dinga kashe su a dinga kone dukiyan su saboda haka wannan tunda war kungiya ta koka mun da muna jar masai mun na shiga mishi na bangaren jar Oyo gaskiya fi sabilillahi mu ba a bar mu a baya
ko shiga wannan yaji aiki garangaren kenan
sai baba ta gani
ko akwai wasu bukatu da kuka gabatar wa gwamnati da game da wannan yajin aiki
eh war kungiya ta gabatar musu kamar wanda aka yi musu kisan gilla kaga suna da iyaye da yara da mata da sauransu kuma ga asara dukiya kuma ga motocin da musamman idan ko kayan kawo mana dukkan mu yi amfani da shi suna bin titi suna kone shi saboda haka gwamnati gaskiya ta duba wannan abu idan ta duba wannan abu ko gobe din tashi ta ta dauko alkawari irin wayannan abubuwa gaskiya da ta duba da gani to gaskiya to kila war kungiya da ta dan shaukoko
kuna so a hukunta waɗanda na aikata wannan kisan kai da kuma lalata dukiya kana a biya diya
wai to me ake nufi da gwamnati ai abin da ya bambanta mu da gwamnati din kenan duk wanda gai ya zo yayi banna tun da gasa tana da gwamnati 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 ya kamata wannan abun da ya kamata post ta yi ma duk wanda ya zo yayi dan ya aiki a nema a jaggula su a kama su a hukunta ka shugaban kotu a hukunta su in ba haka ba irin wayannan abubuwa ci gaba yake yi
zuwa wannan lokaci ne za ku dakatar da wannan yajin aiki
a mallan kaskiya ba zan gaya maka ga lokaci ba dan sai baba ta gani wani dogon lokaci
idan gwamnati ta biya ku bukatun ku za ku dakatar da wannan yajin aiki
Allah ya sa mu yau dai gwamnati ta biya mana ai mun dakatar da shi kenan
alai kabiru ka tsana keci wanci tudu garan dan sana'a sana nake
me zaka ce a game da yajin aikin da za a shiga
a yajin aiki mu muna goyen baya 100% yawa saboda da Allah ya yi mu yan arewa ya zama nan muna can nan kudu su yarbawan suna can arewa to da mun ci uban mu saboda in komai ya zama nasu to komai za su rike ne sai shi yanda suka ga dama suka juya
to shi yasa za ku shiga wannan yajin aiki domin ku hana ka musu abubuwa kamar abinci da dabbobi
saboda haka su ma su san ma muna da amfani a wurin su amfanin da muke da shi yari nasu su miliyan
Alhaji Azzakabo Dinga sakataren kungiyar Dillalai ta Ibadan
yaya batun yajin aiki
to yajin aiki kam mun shirya shi 100% gaba da baya ba ja da baya
sanannen ba kuma sai da saniya a nan Ibadan
to gaskiya insha Allah gobe za mu kulli kara babu wanda kai ta da saniya nan insha Allah
ba ganin cewa masu bukatu za su shiga cikin wani hali da ba dadi
to mu ma ai mun shiga cikin wani mummunan halaye waɗanda aka kashe yan uwan mu da dukiyoyin su a sasa sannan in kallo do daga arewa za ka kasa inyamar sai ka kashe sama da 300 a gaggage da wanda ake yi
cewa ya kamata ku nemi hakkin ku ya fi ku shiga yajin aiki na hana shigowa da abinci da dabbobi domin sai haddace mewa ga jama'a
idan ba mu shiga yajin aiki ba ba a gane amfanin dan arewa wanda ke zaune nan da wanda ake kama dukiya
man da cewa man gaskiya abinda al'umma mu suka tsoni yayi da yajin aiki gobe na gobe bayan shi 100% kun ja ta aka nan shine gwamnatocin kasar nan ta yamma ko kuma kudancin Najeriya ba su dogi ba haushe da wata daraja ba dan uwan su na kashe mu suna kone mana dukiyar mu amma ba wani ashin da suka duka
amma gwamnati ya ce za shi biya diya wasu da an kawo banna kuma za a samar da tsaro
ya ce da waye da wannan magana
ya faɗa a wasu kafafen yaɗa labarai
to mu ba mu ta zo kunnan mu ba dan ba tare a maye mu ba an kai musu bayani haka
da a ce ai muku bayani za ku yarda
sai ai mana bayani in mun ga zahiri gaskiya al'amari za ta tabbatar in za a biya diya waɗanda an ka zalunta ko an ka an tauye ma hakkin su to insha Allah za mu yarda amma yanzu babu ta kamamen gaskiya al'amari akan lalle za a biya diya waɗanda an ka kashe dan uwan su ko waɗanda aka lalata duke su
sunana Ibrahim Garba Daguli Gusau
ne zaka ce a game da yajin aikin da za a shiga na hana kayan abinci da dabbobi shigowa a nan kudu maso yammacin Najeriya
to alhamdulillah mu yajin aiki wanga mun ji dadi kuma mun yi mubaya'a kuma shirye muke ga mu bada hadin kai domin mun san yi nai shine neman inci gare mu
ba ka ganin shi na da illa ga jama'a domin zai takura mutane
to ai duk abin da aka so a nemi inci dole sai an takura domin in ba a takura ba inci bai samu ba
kuma kayayyaki wasu kamar tumatur ata da sauransu za su lalace
to ko su lalace ai waɗanda addasu an sanar da su kuma an faɗa ma duniya ga halin da ake ciki wannan ba matsala bane illa Hausawa suna cewa an kunne yajiya jiki ya tsira
me yake nufi
a to ni abin da nake nufi duk wanda ya san da wannan doka ta yajin aiki yan loro kayan shi to duk abin da aka yi mai wannan yayi daidai ya nuna bai bada hadin kai ba da fatan Allah ya sa mu yi nasara
sunana Alhaji Adin Jaga eh a game da yajin aikin da za a shiga gobe yana da kyau amma mu a wurin mu da aka bada cewa za a rufe kara to bai yi ba saboda mutane da yawa sun sai da ba su sakan su bari na kasa ya kare in ya so a hana wanda zai taho ba su sukan da suke tafiya suke aje ba a biya ba wallahi wallahi ba karamin asara za a yi ba
ba ka ganin idan za a yi gyara sai wani abu ya lalace sannan wani abu ya gyaru
to saboda haka anan dai kan wallahi yan arewan za a kwara dan wallahi dukiyar mu duke hannun yarba wannan billahi allazi ta fitar rikicin sasa sanadin wani da zai hade da bugun jini kenan ya kasance wallahi mutuwa sa kenan abin da annan kasa kuma ba a sayar ba asara ce dan da yawa gusaime na nan ko tashi ba sa yi yankawa za a ta yi in aka yanka to wai me saya
sunana Usman Muhammad ina da zance awaki da raguna
za a shiga yaji aiki na hana kawo awakai da raguna da shanu da maka abinci ka za ka shiga wannan yajin aiki
na riga na shiga yajin aiki tun daga baran yau
saboda me ka shiga wannan yajin aiki
irin walakancin da ake yi mutane arewa kamar irin kashe su da ake yi kuma ana kona su
to ba ka ganin cewa idan kuka shiga yajin aiki kuka hana sai da awakai za ku takura jama'a masu sayan awaki
eh saboda mun ga mun hada kanmu kowa ya yarda har da haka
ka ganin cewa zai kawo illa ga jama'a
ba zai kawo illa gare mu tunda mun ga mun niyya
kuma sai kun
sai mun insha Allah
Alhaji Jaro guntun gida
me yasa naka
sai da akuya da rago
za ka shiga yajin aiki
ani ciki da nake ma yau
me yasa ka shiga tun yanzu
saboda walakancin da aka yi mana
amma wani irin walakanci
ana kashe mu ana kone motocin mu ba a ce mana komai ba
amma gwamnati za ta ta dauka matakin samar da tsaro
matakin kuyi ba ta dauka babu tsaro ko guda na jaha ko guda ba babu dan sanda babu soja babu kowa mu dai muke Allah dai ka tsare mu
sunana Ruwa Alhassan Tambon local government na sana'a akuya da tunkiya da rago a yakin yale Ibadan
za ka
shiga yajin aiki
na ciki ne sosai 100%.
Me yasa ka shiga yajin aiki?
Saboda abun da gwamnati kai mana ya sha ba ku a kirga ba. Don abin ya ma cito a ƙarya saboda yanzu gwamnati ba ta da tsaro Allah ne ke tsare da adalci. Don mun ga walakanci a jihar Oyo amma kuma Allah ya taimake mu. Nasara za ta samu insha Allah.
Amma gwamnati tana samar da sojoji da yan sanda da kuma yan sandan kwantar da tarzoma domin ganin cewa an kare lafiyar jama'a.
Ba yan sanda kwantar da tarzoma su ne sun kai kashin jama'a ba wai mutanen kasa bane.
Wannan zargi ne haka ko kana da hujja?
Ina da hujja saboda ni akwai wanda adda hakikanin cewa sun ɗebe kaki suna halbin jama'a.
To ai wata kila wannan farar hulla ne tunda ba a ganshi da kayan sarki ba balle a ce ga irin kayan sa.
To ko ina akwai baragurmin masu bata wal saboda idan an hagayyace su ga lalura da yadda za su yi su yi bar da sau su yi bar na sun sani.
Idan ka ga mutum cikin farin kaya ya za a yi ka gane cewa shi ma aikin sarki ne kala kaza ko kala kaza.
Saboda makami ne zamu didi na cewa mun san makamin ma'aikaci mun san wanda ana ba ma'aikaci ba.
Yanzu idan ka ga bindiga kana gane pump action gun kana gane AK-47.
So sai mana gane AK-47
sunana Alhaji Sani Gumi wanda aka shirya sunan Alhaji Sani Tiamo. A za mu shiga yajin aiki saboda umurni ne daga Abuja dangane da abubuwan da suke faruwa nan kudu.
Ba ganin cewa hana kawo awaye kai da tumakai da shanu da maka yake abinci zai gurgunta mutane da yawa.
Eh Alhaji abun duk da mu haka din ba mu san haka amma dole ta kama dole sai an yi haka. Eh abun da yasa ni ce ma haka duk abun da ya faru a nan ƙasa kudu ko ƙasa Inyamurai duk abun da ya faru kan dan arewa yake komawa. Dalilin da nace haka kuma ƙasa da Inyamurai da Yarba da Hausa suwa da ƙasa su ne ya kamata ake su hada kansu su zauna lafiya. So da yawa mutanen mu kana ganin in abu ya faru mutanen mu ne ake kashewa ana kone musu dukiya. Dalilin wannan abun ne muka ce to ba za mu kyale ba ko shugabanni ba za su kyale ba insha Allah za a dauki mataki duk abun da ya dace domin a samu zaman lafiya.
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida Hassan Tambuwal kafin mu je ga shirin mu na gaba sai a shakata da wannan wakar. Da fatan an shakata da wakar. Yanzu kuma ga Ridwan Abbas da labaran wasanni daga birnin Accra.
Wasanni a takaice.
Kwamitin ladabtarwa na hukumar kwallon kafar duniya FIFA a takaice ta shirya fuskantar Zamalek SC don kiyawarta wurin biyan dan wasan gaba na kasar Ghana Benjamin Acheampong kuɗi da ya kama dala miliyan 1.1 dangane da sabawa kwandilar da ke tsakanin su a watan Disamba shekara 2020 ne. Kotun yin gyara na wasannin motsa jiki ta nuna cewa Acheampong na da hujja da dama da zai iya dakatar da kwandilar nasa da Zamalek wacce ya kamata ta biya shi wannan kuɗi dalar Amurka miliyan 1.1. Mai koyar da Black Stars wasa
Charles Kwabna Akuno ya rage adadin ƴan wasa dake assassinin Blasters in domin wasan samun cancantar shiga gasar cin kofin Africa a sabon wata daga ƴan wasa 30 zuwa 24 sanannun ƴan wasa da aka dakatar da su sun hada da ƴan wasan baya na Accra House of Hope Muhammad Al-Hassan sai dai an gayyato Mubarak Wakasu da ke takale da akasar Chege da Emmanuel Boateng a mako na biyu na Atisayen. Black Stars dai za su koma sassane su a ranar Alhamis 25 ga wannan wata. Domin ci gaba da shirye-shiryen su ana karawar da dasi guda biyu domin samun cancanta shiga gasar cin kofin African da Africa ta kudu da Sao Tome and Principe. Dan wasan gaba na kasar Ghana Jordan Ayew ya jinjinawa abokan wasannin sa na Crystal Palace dangane da irin wasa na da'a da sun kai a kamarin da su kai wurin yin nasara akan abokiyar karawar su Brighton. Taurarin na Crystal Palace dai shine aka ba taurarin wasan bayan ya taimaka wurin jefa kwallon farko a raga sa'annan kuma da hannun sa wurin golin din da Christian da Benteke ya zira a raga. Ayew ya rubuta a Twitter rana daya bayan wasan cewa sadaukar da kai natsuwa da'a da aiki na haɗin gwiwa da kuma kwallaye guda biyu daga Jean Philippe Mateta da Christian Benteke. Dan wasan AC Milan da Inter Milan Suleiman Tari ya nuna cewa ashirye yake ya amince da albashi mai ma'ana kan ya rattaba hannu kuma kai zace sintin Afrika ta kudu. Kwararren dan wasan na tsakiya dai na sha'awar komawa filin wasa ne tunda ya bar to club din Spania amma abin da ke zama masa karan tsaye ne yawan shekarunsa. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Radwanullah Mukhtar Abbas Sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To madalla a gaida Radwan Mukhtar Abbas. Yanzu ko sai labarai amma wannan karo a takaice.
Kamuran tashin hankalin da masu tada kayar baya suke yi a yankin Cabo Delgado na arewacin Mozambique ya damu hukumomi da mazauna kasar da kungiyoyin agaji da kuma masu saka ido kuma bisa ga dukkan alamu lamarin na ci gaba ba tare da daukar matakin shawo kan lamarin ba. Ta kowace fuska yankin arewacin Mozambique yana cikin mummunan yanayi tare da kayar bayan da ta fara a cikin 2017 a lardin Cabo Delgado ya haifar da rauni a cibiyoyi sannan kuma ya fantsama zuwa lardin Niassa da Nampula da ke makwabtaka. Ghana ta karbi kashin farko na allurar rigakafin COVID-19 da aka aika mata karkashin tsarin rabon maganin a duniya na hukumar lafiya na duniya WHO. A yau Laraba jirgin dauke da allurar ta AstraZeneca 600 ya isa a karbabban birnin kasar cewar wata sanarwa ta haɗin gwiwa daga hukumar WHO da kuma asusun UNICEF. Kamfanin serum da ke India ɗaya daga cikin manyan kamfanonin haɗa allurar rigakafin a duniya shine ya samar da allurar rigakafin. Gini ta kaddamar da allurar rigakafin Ebola dan kawo ƙarshen barkewar cutar da aka samu a wannan watan a ƙasar da ke yammacin Afirka. Ma'aikatan lafiya sun fara yi wa mutane allurar rigakafin a ranar Talata a kusa da ƙauyen Gusiki inda aka samu barkewar cutar kusan makonni biyu da suka gabata. Ya zuwa yanzu dai akalla mutane 5 sun mutu. Hukumomi sun ce sabbin waɗanda suka kamu da cutar yanzu su ne na farko da aka samu a yammacin Afirka tun bayan babban barkewar cuta a tsakanin 2013 zuwa 2016 da ta kashe sama da mutane 11,000 a ƙasashen Guinea da Liberia da kuma Saliyo. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka za ta nemi sake komawa kwamitin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya a lokacin da aka gudanar da zaɓukan kwamitin a bana.
Tuman sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana da GMT. yanzu a madadin shi Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada mana sauti da ma injiniya mu na wannan daren ni Baba Yakubu Makeri da na shirya da kuma gabatar daga nan Washington nake sallama da ku a kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin assalamu alaikum.